بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد أنوانا أهل الخير الوجوه النيرة أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا مكسلما إلن تأدين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mana barka da isowa wannan yammaci na talata yammacin da yake dare da 20 ga watan Ramadan al-Karim na hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina na 1439 wanda yake dare da 5 ga wata na 6 tarihin haihuwar Annabi Isa alaihi salam na 2018 ina gode masa ina ƙara jinjina a gare shi da ya hada mu a wannan waje domin mu ji ayoyi da ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina roƙon sa yasa wannan zama da muke yi zama ne da zai amfane mu a ranar da ƴaƴa da dukiya ba za su yi amfani ba sai wanda ya jewa Allah da tacecciyar zuciya Allah yasa wannan zama ba rabon wani wanda zai karkatar da ayyukan mu na alkhairi su kasance sun tashi haba'an manfura ajiya bayanin ya gabata akan abin da ya shafi wasu bangarori da suke da alaka da Qur'ani kaman jeranto ko kuma jera surori na Qur'ani tun daga sura ta farko har zuwa sura ta ƙarshe wanda tattaunawar malamai akan wannan bangaren ta gabata sannan sababan da suka sa su waɗannan surori aka jeranta su akan haka bayan wannan bayani akan manufofi da aka saukar da Qur'ani wacce manufa ce ta sa Qur'ani ya zo wannan duniya ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ajiya na ambaci wasu bangarori da malamai suka yi bayani guda hudu waɗannan bangarori guda hudu bangarori ne wanda wasu daga cikin malamai suka ce saukar da Qur'ani zuwa ga halitta ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana nufin tabbatar da waɗannan manufofi guda hudu tabbatar da uluhiyya allantaka ta Allah ba wanda ya cancanta bautawa sai shi sannan bayanin annabtakar annabawa sannan a makoma ita ce rana alkiyama na hudu tabbatar da aqida ta alqada wal qadar wannan bayanin wasu daga cikin malamai kenan me yasa aka saukar da Qur'ani wacce manufa yake so ya cimma. Wasu daga cikin malamai sun yi wani bayanin ta cikin ɓangaren abin da ya shafi manufa ta saukar da wannan ƙur'anin wanda yake idan ka bi su ka tattaro za ka samu ba zai ƙetare wannan ɓangaren ba, ko da wasu sun faɗaɗa ko wasu kuma sun taƙaita. Gajeren misali, wasu daga cikin malamai sai kasance suna bayani suna cewa manufa ta sauka da Alƙur'ani akwai jigajigai guda uku, akwai masu taimaka musu guda uku. Waɗannan manufofi waɗanda suke da shi ne jigajigai tushe suka ambata suka ce bayanin wanda ake kira zuwa gare shi, an saukar da Ƙur'ani don bayanin wanda ake kira zuwa gare shi, wanda ake kira zuwa gare shi shi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga bayanin yanda za a san shi, za a koma wajen tauhidur rububiyya, tauhidul asma wa sifat, sannan kuma da abin da waɗannan ɓangarori guda biyu suke taimakawa shi ne tauhidul uluhiyya, wanda idan mutum bai aiki da tauhidul uluhiyya ba, kamar yadda bayani ya gabata jiya, ko da ya riƙe tauhidul rububiyya ba shi da amfani a gare shi, domin kafiran Makka su ma sun kasance haka ɗin. Wanda Allah ya faɗa mana idan da za a tambaye su man khalaqa as-samawati wal ard, a sannu za su ce Allah ne ya halitta. Da sauran ɓangarori da Ƙur'anin ya ambata mana suna iƙirari na tauhidul rububiyya, amma tauhidul uluhiyya ba su yadda ba. Aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Wannan ɓangaren kenan. Na biyu suka ce shi ne abin da ya shafi bayanin siratul mustaqim, yana daga cikin manufa ta saukar da Ƙur'ani na cikin jigajigai guda uku kamar yadda waɗannan malaman suka ambata. Bayanin siratul mustaqim wanda Allah yake cewa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wala tattabi'u subula fatabarraka bikum an sabili. Wannan hanyar, wannan tafarkin, ina za mu samu bayaninsa, mu san yanda za mu bi shi? Sai a cikin wannan Ƙur'anin, to yana cikin manufar saukar da wannan Ƙur'anin bayanin hanya musulunci da abinda dukkanin musuluncin ya ƙunsa. Siratul mustaqim ɓangare na uku ko jigo na uku cikin jigajigai na manufa na saukar da Ƙur'ani. Suka ce an saukar da Ƙur'ani domin bayanin halin da mutum zai kasance bayan ya koma wajen Allah. Kaga shi ne ma'ad da aka ambata a can, halin da mutum zai koma. Ayi bayanin mutum, ayi mawa mutum bayani idan ya gama da wannan duniyar ya koma wajen Allah wanne hali zai kasance. To wannan Ƙur'anin an saukar da shi domin ya bayani filla filla, kuma bai bari ba. Kana wannan rayuwar duniya, in ka bi wannan hanyar totar, to za ka gano sakamakonka wajen karɓar ran, wanne mala'iku ne za su zo, wanna zai ake ƙaƙa ko wanna shifati na shifa. Kaga wanda ya aiki na ƙwarai, mala'ikun da za su zo wajensa masu sauƙi ne, wanda za su zare ran a cikin sauƙi. Wanda bai bi hanya totar ba, mala'ikun da za su zo masa mala'iku ne na azaba, masu fisgar ran fisga, su ne wannan zai ake karka sannan kuma rayuwarsa a kabari da kasancewarsa a filin kiyama sannan bayan an gama hisabi shiga wuta Allah karka samu cikin su wanda suke cikin ayyuka na kware kuwa sakamakon su suma an yi bayani da kayan alatu a gidan aljanna to wasu malaman suka ce waɗannan abubuwa guda uku بيان المدعو إليه بيان الصراط المستقيم بيان الحال المرجع إلى الله تعالى بعد الموت وأن نسول الجيجاجي قيبدا أكديسا أكسوق أدى قرآن منفر أكم كما دسك كسن شيء ما ستيما كامسن وأن نسول بيان حال ما سبيئيا أن الدنيا domin ai ma bayanin halin masu biyayya qur'ani ya ciro ma kissa daga cikin kissosi na bayin Allah da suka gabata wanda Allah ya ga dama zai ambata ma a cikin wannan qur'ani sai ma bayanin halayen mutane na ƙwarai annabawa ne manzanni ne mutane ne salihai sai ma bayanin su wajen abin da ya shafi annabawa Allah ta'ala sai yake cewa bayan ya ambata maka kissosin su sai yace minhum man qasasna alayk wa minhum man lam naqsus alayk wa kallama Allah Musa takalima daga cikin annabawa akwai wadanda muka baka labarin su ana fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ina ya samu labarin su ta wannan qur'ani daga cikin su akwai wadanda sam ba labarin su amma dai daga cikin su akwai annabi Musa Allah yayi magana da shi magana to haka nan bayan Allah na ƙwarai ya halin su yake a wannan rayuwar ta duniya an saukar da wannan Qur'ani domin bayanin su za kai koyi da su sannan hali na mutanen da yake ba na ƙwarai ba kamar irin wanda Allah ya fushi da su da waɗanda suka bata suka bi hanya wacce ke gwamanniyar halinya bauɗaɗɗiyar hanya ba su bi siratul mustaqim ba tare da Allah ta'ala ya ce kar ku riki wasu hanyoyi daban ba hanya ta littafin Allah da sunna ta manzon Allah ba fa tafarraqa bikum an sabili suka bi irin wannan hanyoyin to sai Allah ya kawo maka labari yace to waɗancan ga yadda suka bi ga halakarsu to qur'anin nan sai ya zo da bayanin kissoshin su irin mutanen annabi Nuh wanda Allah ya kawo kissoshin su a cikin wannan qur'anin matarsa tana ciki ɗansa yana ciki ku duba yanda tattaunawa ta kasance tsakanin annabi Nuh da ɗansa da abin da ya kasance a ƙarshe da bayanin annabi Nuh da amsar da Allah ya bashi a cikin Qur'an yace innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih yace kuma kar ya tambaye shi akan abin da bashi da ilimi annabi Nuh da mutanen annabi Ibrahim da abubuwan da ya shafa ma da su da mutanen annabi Lot da mutanen annabi Musa da sauran mutanen da suka yi laifi irin su Fir'aun Thamud Ad duk an kawo bayanin su a cikin wannan Qur'ani yaya sakamakon su ya kare sannan kuma bangaren manufa wacce za ta taimaka waɗancan manufofi guda uku jigajigai manufa ta uku bayan ka ji halin masu biyayya halin waɗanda ya kasance sun bauɗe to sai kuma hanyoyi bayanin hanyoyi da matakai na waɗanda yake na bayin Allah da suka bi hawa kan hawa ne wani ya fi wani to waɗannan guda uku wanda wannan na ukun bayanin mataki su bayin Allah na ƙwarai wani ya fi wani shi yasa Allah yake cewa falyatanafasul mutanafisun shi yasa Allah yake bayanin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shi yasa Ibn Qayyim al-Jawziyya ya ɗauki alƙalaminsa da biransa ya dauki takarda da ya dauki alƙalamin da takarda sai ya rubutu na madarijus salikin fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hawa hawa mataki mataki wanda in kun lura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin nan hadisi jibril at-tawil wanda umar bin khattab ya rawaito shi jibril yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a siffar mutum ya zauna ya jingina guyoyinsa zuwa guyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan nan ya masa tambayoyi ya tambaye shi menene musulunci menene imani menene ihsan kyautatawa yaya zamu gano alkiyama washe za ta tashi manzon Allah yana bashi amsa wannan matakai guda uku musulunci imani sannan ihsani matakai ne na waɗanda suke cikin ƙarƙashin la ilaha illallah muhammadur rasulullah ashe matakin wani yafi wani a cikin waɗanda suke masu biyayya sannan da ya tambaya tan yaya washe alkiyama za ta tashi yace bai sani ba man mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'il sai ce faɗa masa alamomin sai manzon Allah ya yi bayanin alamomin to wannan yana nuna mana kenan addinin musulunci yana daga cikin manufar saukar da qur'ani a cikinsa kar ku zata a zamanku a duniyan nan da je kuke in an je wajen Allah da daini ko da kun haɗu cewa ga baki ɗayanku sunanku musulmai kuna sallah kuna azumi kuna zakka kuna ayyuka na ibadu daban-daban kuna alkhairai a'a wani yafi wani kamar yadda a nan duniya wani yafi wani to haka nan a lahira wani yafi wani to a ina ne ake samun wannan fifiko a aiki a nan duniya ɗin da tsarkake yin aikin domin Allah yana daga cikin manufar saukar da Qur'ani wannan amma wannan manufar tana taimaka waɗancan manufofi waɗanda suke jigajigai guda uku wasu daga cikin malaman suka yi wannan bayanin a wasu daga cikinsu kamar al-Imam Muhammad bin Tahir Muhammad al-Tahir bin Ashur afwal Muhammad al-Tahir bin Ashur al-Tafisa na tahrir al-ma'an al-sadid wa tanwir al-aql al-jadid fi tafsir kitab al-majid suna littafinsa kenan tahrir ma'an al-sadid wa tanwir aql al-jadid fi tafsir al-kitab al-majid yace sai na takaita yace at-tahrir wa at-tanwir a cikin wannan littafin wannan bawan Allah da ya tashi shi a farkon littafin sai ya ambaci manufofi guda takwas yace waɗannan manufofin shi a ganinsa gurgurdo sune manufofin da yasa aka saukar da Qur'ani waɗannan manufofi sune manufofin da yasa aka saukar da Qur'ani bari in ambata muku su a gurguje domin muna cikin wata na Qur'ani kamar yadda na faɗa muku jiya ba karatu zan ɗora akan abinda malam ya tsaya ba ni dai wannan tafiyar da yayi da ya umarce ni in zo na tare da ku zamu mudarasa ne kuma kika kawowa abinda ko kwankwada to tunda wata ne na Qur'ani shahar ramadan alladhi unzila fihi alquran shi yasa naga yana da kyau a cikin bayanin da nake na alaƙoƙin surori guda uku da malam ya tattauna akan biyu ya gama da su yana cikin ta uku in ambaci wasu abubuwa da suke da alaƙa da Qur'anin da kuma waɗannan surorin yana daga ciki manufofi na saukar da wannan Qur'anin To shi Ibn Ashur rahmatullahi alayhi yake cewa daga cikin manufofin da yasa aka saukar da Qur'ani ake so a cimma su a cikin rayuwar al'umma shine islahul i'tiqad wa ta'limul aqd sahih. Na farko kenan a gyara dukkan abin da yake damfare na itiqadi, abin da ka kullace ka kudirce na zuciya, a gyara shi. Wannan shine na farko dalilin saukar da Qur'ani. Abubuwan da suke damfare da zuciya na aqida a tace, a gyara, a tsaftace. Yace wannan shine na farko, a koyar da aqida taciciya. Aqida take gurbatacciya, abinda ka kudurce gurbatacce a zazzage, abinda mutane suka kudurce gurbatattu a zazzage, a fitar da su, a dora su akan aqida taciciya. Kaga wannan manufar in mun tsaya akan ta kadai, ita kanta manufa ce wacce take mai girman gaske. In mun duba rayuwar mu gabaki ɗaya yanzu, yanda aka shigo da aqidu, aka lalata aqida tatacciya ta wasu da dama daga cikin mabiya addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la shakka tsayawa akan wannan wanda yake abu ne wanda yake mai girma a tsaya a kwato musu abinda suke nema su yi bari na aqida. Ku duba abinda muke fama a yanzu, mu wasu waɗanda suke ganin cewa sufa a yanayin yanda suke gani, to idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a maganar su ya dawo zai yi biyayya ga shehun su, a maganar su a yadda suke fada, in ya dawo wannan duniyar yanzu zai yi biyayya ga shehun su. Har wani shaidani yake ambata, yake cewa wai yanzu zamanin sa ne, ba wai zamanin wasu ne da suka gabace shi ba, hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa iyazu billah. Har kuma abin ya faskara ya koma wajen mahaliccin su, saboda Allah mai hakuri ne, halim ne, ya ba su lafiya, har sai ka ganin cewa gudanar da duniyar ta Allah subhanahu wa ta'ala da yake gudanar da ita, ai wani ne shehun sa ya bashi, wa iyazu billah. Kaga irin wannan aqidu da ake cusawa ga mutane, wanda yake ya kasance ana lalata musu aqida, to fito da manufar da saukar da Qur'ani a karantar da mutane, wannan bangaren mai tsadar gaske ne, wanda ya kamata iyaye na malamai duk inda suke su ka tsokaci akan wannan yanayin. Kada a yarda da irin wannan aqidar wacce da ƙarshe abinda take kira zuwa ibahat, zuwa ilhad, zuwa wahadatul wujud, shi ne take kira, wanda in ka amince da wannan abin da ya shafi rukunan musulunci a zobar da su, abin da ya shafi rukunan imani a zobar da su, abin da yake na wajibi, abin da aka haramta ma a ce ba haram ba ne, abin da aka wajabta ma a ce ya halatta ka bari ba sai ka yi ba, shi ne ka ga ana yayo da hankali, wai a nuna kango, wai a ce hoton wani ya bayyana a wajen, wai in ka zo kai inkari ka ce ba haka ba ne sai a ce kai munkari ne. Wannan wace irin aqida ce? Da aqidu irin aqidar zakin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da matayen manzon Allah, da sauran aqidu irin masu cewa babu Allah ma kwata-kwata, duk abin da kake ganin sa an halice shi, dabi'a ce, nature ce, to wannan shine babban jigo na manufa na saukar da Qur'ani, shine mafi girman sababi na gyara halitta gabaki daya. Idan aka yi watsi da shi, to mutane za su kasance cikin hauma-hauma da rudani. Malam yace bangare na biyu a gurguje manufa ta saukar da Qur'ani shine tahdibul akhlaq, shine tsaftace halaye, a miƙar da yanayi ɗabi'u da halaye na mutane su zama masu tsafta, an saukar da Qur'ani domin a cimma wannan manufa ɗin. Shi yasa a cikin Qur'ani ake faɗa mana halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa innaka la ala khuluqin adhim. Na'am, wa innaka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin adhim. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa innaka la ala khuluqin wa inna laka la'ajrun ghayru mamnun wa innaka la ala khuluqin adhim. Bayan Allah ta'ala ya rantsuwa da abin da in ya ga dama zai rantsuwa da shi, ya faɗi alƙalami, ya kore abin da ake siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi, ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun, sai ya ce wa inna laka la'ajrun ghayru mamnun. Wallahi kai kana da lada ba abin yankewa ba. To can da ya kore abin da suke raba wa manzon Allah na ɗabi'u da halaye marasa kyau, sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas ba haka bane, shi ba mai halin ka bane, ba mai halin ka bane, ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun, ba mai halin ka bane. Ka ganin manzon Allah an tsaftace shi. Sannan bayan nan ya ce kana da lada wanda yake mai yawa ba abin yankewa ba. Sannan kuma sai ce wa inna laka wa innaka la ala khuluqin adhim, wallahi kana kan ta'adu da halaye da ɗabi'u masu kyau. A wani gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta shi bil mu'minina ra'ufur rahim. Ina takaita muku abin da ya zo na halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai Allah yake ce da mu laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmil akhir. Lalle koyi wanda yake mai kyau na ɗabi'u da halaye, ya tabbata a gare ku, ku je ku ɗauko shiga halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin an tambayina na Aisha ya halin manzon Allah yake, ya za ta ce da Allah ya ce wa innaka la'ala khuluqin adhim, sai ta fassara shi lokacin da aka tambaye ta game da halayen nata da halayen nasa, sai ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai Qur'ani ne yake tafi. Dan haka kenan Qur'anin nan an saukar da shi domin ya rereye ya tace ɗabi'u da halaye marasa kyau a cikin al'umma, ya saita su tafi daidai da halaye na gari. Sata an hana ta, gishu an hana shi, ƙwange an hana shi, cin amana an hana, annamimanci an hana, girman kai an hana. Dukkanin wasu ɗabi'u da halaye miyagu marasa kyau, sai Qur'ani ya zo yana ma bayaninsu, yana cewa babu kyau, babu kyau, babu kyau, babu kyau, babu kyau, domin a tsaftace ka. Ya zo ma da wasu wanda in ka ɗauke su za ka zama mutuntun na ƙwarai. Haka kuma ya kasance domin mutanen farko da aka sauko wannan Qur'anin a wajensu ta wurin kai ba wanda ya kai su, amma Qur'ani sai lanƙwasa su, sai suka kasance mutane na gari, mutane masu ɗabi'u masu kyau. Sai ya ga su bayaninsu, ana mana bayani muna sha'awa halayensu. To Qur'ani an saukar da shi domin tabbatar da wannan manufa ta biyu. A guje mallam ya ce manufa ta uku shine domin at-tashri', domin a shar'anta wasu dokoki. Wasu dokoki waɗanda dokoki ko dai su kasance dokoki ne a dunƙule, ko kuma su kasance dokoki ne waɗanda sun ke ɗanci wani ɓangare mai zaman kansa. To an saukar da Qur'ani domin bayanin irin waɗannan dokokin. Ku lura ku gani, bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar garin Makka, da ya sami shekara 13 yana kira zuwa da tauhidi tsantsa. Da ya zo garin Madina shekara 10 nan, bayani ne na dokoki daban-daban na yadda mu'amala za ta kasance, yaya faɗi tashinku zai kasance wajen harkar auratayya, wajen harkar kasuwanci, wajen harkar abubuwa na yanayin jagoranci, wajen harka da ta shafi mu'amalar ku ta yau da gobe kowanne ɓangarori. Wannan sai aka saukar da Qur'ani kamar yadda Allah yake ce mana, inna anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi litahkuma bainan nas bima araka Allah, domin ya hukunci tsakanin mutane da abinda Allah ya saukar masa. Wani gun Allah ya ce, wa anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi fahkum bainahum bima anzala Allah. Ashe kenan Qur'ani an saukar da shi domin bayanin dokoki wanda al'ummar musulmai za su ɗauka su aiki. Na hudu, a gurguje. Malam ya ce an saukar da Qur'anin domin a cimma manufa ta jagorancin al'umma, siyasatul umma. Yaya za a jagorancin al'umma in an koma wannan Qur'ani bayani za a samu? Malam ya ce wannan babi ne mai girman gaske. Manufa ce wacce ke Qur'ani aka saukar da shi domin a cimma wannan manufar, gyaruwar al'umma da kiyaye tsarin tafiyar da rayuwarsu, harkar yadda wane yana jagoranci, wane yana biyayya, a shiryar da su. To wannan Qur'ani an saukar da shi domin cimma wannan manufar. Shi yasa Allah ya ce, wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الله يسوق الدولة يتي أيلوكو دا إجراء الله شينو لتافو ونو قرآن دكور من دان الله صلى الله عليه وسلم. To yanayin faɗi tashin jagorancin an saukar na al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin su koma wannan Qur'anin, ko dai su same shi filla-filla bayanin, ko kuma su sami jigo wanda da haskensa za su ɗora abin da zai kasance a ƙarƙashin yanayin tafiyar da rayuwarsu. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, za ka ji Allah subhanahu wa ta'ala yana ce da shi waɗanda suke tare da shi, yi ka shawara da su, wa shawarkum fil amr fa iza azamta fa tawakkal ala Allah. In ka tashi za ka gudanar da wani al'amari na al'umma, waɗanda suke kusa da kai kai shawara da su. In kai shawara, to abinda ka kudurce kaga in ka gudanar da shi maslaha ce ta al'umma, mai mutumakon Allah zartar da abin, ka dogara ga Allah ka zartar da shi. Wannan babi ne mai girma. Shi yasa Shaikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah ya ɗauki alƙalaminsa da takarda ya rubuta, ya ce as-siyasatu shar'iyya fi islahi ar-ra'i war-ra'iyya, tsari da jagoranci na musulunci. Ai, ita siyasar daga sasaye su siyasatan ne ko? Tsari na jagoranci na musulunci wanda za a gyara jagora, a gyara kuma mabiya. Sai ya rubutun wannan littafi akan wannan ɓangaren. To wannan yana cikin wannan manufar saukar da Qur'ani, wannan gaba ɗin. Idan ba a koma Qur'ani ba, an karanta, an biyayya, an nemi haskakawa da hasken Qur'ani, to za a kasance ana bulindituwa, ana burinkaɗiya, ana hauma-hauma. An gano ba a gano ba, wannan shi ne gaskiyar lamarin. Wannan ayar da na karanto muku, wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'allafa bayna qulubikum. Lokacin da Larabawa kafin turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kasance ai kabila kabila ne, jagorancin su in an samu kabila babban su mai fada a ji ya tafi, to za a yi zaɓe a cikin wannan, wane ne yafi kuɗi, wane ne yafi matsayi, wane ne bangaren dan dangi, sai a ɗauko sai a sa rigingimu. In wannan ya ɗauko a tsakanin waɗancan ai ta fada, ana yaƙe yaƙe akan ɗan abu ƙanƙani kamar ƙwai na kaza guda ɗaya, sai ai shekara da shekaru ana yaƙi, kamar yadda an samu sun shekara sama da 40 suna yaƙi. To da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya haɗa su, sai kasance jagoranci ya kasance bai ɗaya, dukkaninsu suna ƙarƙashin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. To shine sai yake faɗakar da su a irin wannan ayar, waccan ni'ima da Allah ya musu, sun riko da igiyar Allah, su tuna da halin da suke ciki na faɗa, sun kusa dab da suke in sun mutu akan wannan yanayin su faɗa wuta. Allah ya ce fa anqadhakum minha, sai Allah ya tsamo ku daga wutar. Wata latifa a nan, wani balaraban ƙauye, shi ba mai karatu bane, ba shi da ilimi, yana karanta wannan Qur'anin da ya zo wannan gurin da ya zo ya ji, fa anqadhakum minha, sai ya ce na rantse da Allah tun da ya tsamo su daga cikin wutar ba zai sake mai da su ba. Shi ne ya ce fa anqadhakum minha, to tun da shi ne ya tsamo ku daga wutar ba zai mai da ku ba. Balaraban ƙauyen nan ba shi da ilimi, ba shi da fiqhu, sai ya ce ba zai tsamo ku ba ku waɗannan wanda ya fito da ku, yana nufin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Abdullahi dan Abbas yake cewa ku riki wannan fiqhu daga wajen wanda yake ba mai fiqhu ba, ma'ana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi imani da manzon Allah, suka rayu da manzon Allah, Allah ya tsamo su daga fadawa wuta. To ko bayan ya tsamo su, wani ya zo ya ce za su shiga, wani har ya buɗi baki ya ce ɗan wuta ne wa iyazu billah, kaga ya kuskure, wani ya ce sun yi ridda. To balaraban ƙauye wanda ba shi da fikihu yake cewa to wallahi tunda Allah ya ce fa anqadhakum minha fa anqadhakum minan nar, to wallahi ba zai sake jefa ku ba. Shi Abdullahi dan Abbas ya ce to ku riki wannan fikihun daga gurin wanda yake ba faqihi ba. To wannan manufa ce ta hudu da malam ya ambata. Manufa ta biyar ɗan uwa bayan wannan manufar, wanda in ka ɗauko ayoyi tili suna tattare da ita, kamar irin wala tanaza'u fatafshalu wattazhaba rihukum da sauransu, za ka ga duk suna magana akan waccan manufa da tabbatar da ita. To manufa ta biyar malam ya ce an sauƙar da Qur'ani domin kawo mana al-qisas wal akhbarul umam salifa litta'asi bis salihi ahwalihim, an saukar da Qur'ani domin aika kunkusa mana kissoshi na al'umman da suka gabace mu, mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, domin mu koyi da mutane na ƙwarai waɗanda suka gabace mu, waɗanda yake ba na ƙwarai ba mu nisanta daga halayensu da ɗabi'ansu da abin da ya kai su aka halakar da su. Wannan na shakka manufa ce daga cikin manufofi na saukar da Qur'ani, ko da ba ta kasance manufa wacce take ta jigo ba, za ta taimaka waɗancan manufofi waɗanda suke jigajigai na asali, a wanda ya kasance malamai sun ambata. Ko da mutum a gidansu ya taso, ba a faɗa masa rayuwar magabatansa, iyaye da kakanni, da kakannin iyaye, halayensu na ƙware, haka yake tafiya, to ba zai yi ƙoƙari ya ce zai koyi da su ba, don haka zai ta yin abin da ya ga dama. Daga ƙarshe in ya yi abin da yake ba daidai ba, za a ce kash ɗan wane ne ko jikan wane ne, me yasa ya yi haka, iyayensa ba haka suke ba, kakanninsa ba shi ne halayensu ba. To Al-Qur'ani sai aka saukar da shi, ana ba mu labarin kissoshi na magabata domin ya kasance mun yi koyi da halaye na mutane na kwarai mu gudu tare da baki ɗaya mu tsira tare mu samu gidan aljanna Allah ya samu a ciki. Wannan wanda yake bin Qur'ani zai samu a fili ne wannan karara. Sannan manufa ta shida malam yace mana shine at-ta'lim bima yunasibu hali asr al-mukhatibin, an sauƙa da Qur'ani domin harka ta koyarwa a cimma manufa ta harka ta koyarwa da abin da zai dace da halin rayuwa ta zamanin mutanen da ake magana da su, rayuwa ta halin mutanen da suke zamani a lokacin da ya kasance ake saukar da Qur'ani, da ko bayan an saukar da Qur'ani, domin shi Qur'ani littafi ne na ƙarshe, ba wani littafi daga wajen Allah da zai zo bayansa. To al'ummar da suka zo a lokacin da aka saukar da Qur'ani, aka saukar a gare su, da lokacin da ake saukarwa, da bayan an saukar har zuwa wannan zamanin namu, to idan muka koma Qur'ani za mu samu abin da zai dace da mu ta ɓangaren harka ta koyarwa, da zai dace da zamaninmu na ɓangaren karɓar yanayi na dokoki na Allah subhanahu wa ta'ala, da ya dokokin na Allah subhanahu wa ta'ala da dukkanin abin da suke amfara da wannan janibin. La shakka wannan fage ne wanda yake mai faɗin gaske. Ta nan ne ake magana cewa mas'aloli na fiqhu na zamani da suke faruwa ga wasu al'umma a zamanin da suke rayuwa, ta yaya za ka shigar da su ɓangaren tsari na addinin musulunci, sai ka koma ka yi gumurzu a cikin Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fatawoyi na sahabban manzon Allah. To jigo na farko shine Qur'ani, jigo na farko shine Qur'ani. In baka samu abun ba asiri karara, to za ka samu tushe tubali na wannan matsala akwai shi a Qur'ani, ko dai kai tsaye ko kuma a'a ya kawo shi a fakaice, ya yi ishara zuwa gare shi. Wannan abu ne wanda yake asili, wanda suke bibiyar wannan janibin, wanda malam ya faɗaɗa akan wannan gabar a wajen bayani, wanda Allah ya bashi hikima da zuciya tsaftatacciya da dufafar harka ta ilimi domin Allah. Allah zai ka buɗa masa, zai ka ganowa abubuwa. Shi yasa Allah yake cewa hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Wannan janibin yana magana akan irin wannan ɓangarori. Na bakwai a gurguje ƴan uwa shine yana daga cikin manufofin da yasa aka saukar da Qur'ani, kamar yadda wannan malami ya ambata, shine al-mawa'iz wal-indhar wat-tahdhir wat-tabshir. Manufar aikayin wa'azi da Qur'ani shi yasa Allah yake cewa wajahidun bihi jihadan kabira. Jihadi da Qur'ani jihadi ne mai girma, ai jihadi da Qur'ani ta ɓangaren wa'azi, faɗakarwa da gargaɗi da razanarwa da albishir. To an saukar da Qur'ani domin aika irin wannan yanayin. Ka lura ka gani yanzu yana cikin ɓangarorin abin da ake fama da shi, babba yaƙi na ƙwaƙwalwa. To abin da yake tunkarar al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ake so a cin musu na ɓangaren yaƙi na ƙwaƙwalwa, to yana cikin abin da za a aika karewa ana toshewa na wannan yaƙi, komawa ɓangaren Al-Qur'ani, wanda Allah ya ba su ilimi su ka fitowa da abubuwa na taskoki na abin da Qur'ani ya ƙunsa. da mai da shubuhar masu shubuha, da mai da dukkanin ta'annatin mai ta'annati, a mai da masa da martani, da duk abin da ake so a rusa kwakwalen matasa na al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta bangarori daban-daban a wannan zamani, sai an komo an ya kasance an karanci Qur'ani da tsarin da bayin Allah magabata suka fito, a fito ana fadakarwa, ana jan hankali, sannan ana albishir ga waɗanda suka yi biyayya ga wannan Qur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Masu yi suna yi, masu yaɗawa suna yaɗawa, duk inda masu yaƙi da ƙwaƙwalwar nan suke shiga lungu da saƙo, a fili, a sarari, ta kafofi ne na yaɗa wannan na sada zumunta na zamanin nan suke yaɗa yaƙi da ƙwaƙwalwarsu. To su kuma bayan Allah iyaye na malamai suna bin wannan saƙo da lungu, su ma suna yaɗawa, suna cewa wannan manufar, wannan abin da ake rusawa ake so a yi, na tunaninka, na aƙidarka, na surutunka, na tarbiyyarka, kar ka amince a yi bayani. To babban lamari wanda zai kasance an yi amfani da shi a irin wannan ɓangaren shi ne Qur'ani. Don haka ne sai aka saukar da Qur'ani domin a cimma irin wannan manufar ta irin wannan ɓangarorin, ko kuma wanda yake cewa ba irin wannan ɓangarorin ba. Duk da wannan yanayin da ya kasance za a rusa addinin Musulunci, to an saukar da Al-Qur'ani ai ka yin wa'azi, in ba dan wa'azi ba da ake yi yau da gobe, da ku da kuka zo nan da ku zo kun tattara anan ba, in ba dan wa'azi ba da ba a samu tarbiyya ta kyau ba, in ba dan wa'azi ba da ɗaya tashi ya tamfatsa wa mahaifin samari, in ba dan wa'azi ba da abubuwan da sun dagula na rayuwar al'umma. To wannan manufa ce ta bakwai, ita ce ta kusa da ta ƙarshe ta cikin manufofin da aka saukar da Qur'ani da shi wannan bawan Allah Muhammadu Tahir bin Ashur ya ambata. Manufa ta ƙarshe da ambata a cikin wannan littafin nasa At-Tahrir wa At-Tanwir shi ne ta ƙarshe ta takwas, sai ya ce الإعجاز بالقرآن ليكون آية دالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. الإعجاز بالقرآن ليكون آية دالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن قرآن أن سوقدش دومن أعجب يدش دون وانديك جيد كنسا شينا لأقلوة. To sai a gajiyar da shi da Qur'ani, duk iya maganarsa, duk iya bayaninsa, in ya zo wajen Qur'ani sai ya ƙasa. In wata doka ce yake ji da ita, shi ya kai inda ya kai yanda zai iya kawo doka a samu zaman lafiya a wannan, a samu lokaci da daɗewa, ba za a yi wannan faɗaɗa ta a gyara ta ba. Ana zuwa da dokar Qur'ani sai a ga dokarsa ba komai ba ce. Domin mai doka in ya doka, bayan shekaru sai kajuwa sun ce wannan dokar ba ta dace ba, a yi mata kwaskwari ma. To banda Qur'ani. Hakanan duk wasu ɓangarori kamar ijaz na bayani, kamar ijaz na tashri'i, kamar ijazul ilimi, wanda ɓangarori ne waɗanda malamai suke bayaninsa, Qur'ani ya ƙunshi waɗannan ɓangarori, wanda wasu daga cikin bayin Allah a ƙasashe da wannan ɓangarorin yanzu suke wa'azi, al'umma da yawa a ƙasashen Turai da wajen Turai suke shiga addinin Musulunci. Sai mutum ya gama bincike, ya gama binciken alaƙar rana da abin da ya shafi tsirrai, fitowarsu da komai, ya yi bincike, ya yi wannan. In yana zuwa wanda yake bincike a cikin Qur'ani, ya zo ya faɗa, sai ya ce to duk wannan abin da yake magana binciken da ka yi, Qur'ani ya ambata mana alaƙar. Sai ya gama bincike na ɓangaren wata irin nau'in iska ce in an samu a jirgi na ruwa, wannan ita ce za ta tafiyar da jirgin, in tana kaɗagu kaza shi ya kamata ya kaza, in nau'in iska kaza ta taso zai iya halaka, nau'in iska kaza za ta ba da cewa oxygen da sauransu, nau'in iska kaza, nau'i. Sai ya gama bincikensa a ɓangaren science ɗinsa, in ya zo Qur'ani sai ya ce ai Qur'ani ya wannan bayanin. Kamar yadda wani matuƙin jirgin ruwa ya kasance ya yayi karatunsa har ya kasance yana yin tukin jirgin ruwan, aka ba shi Qur'ani wanda ya kasance an buga shi da yaren Turanci, yana karanta ya ji irin wannan bayanin, sai yake tambaya ya ce, ku musulman nan Muhammad ɗinku ya taɓa yin tafiya a rayuwarsa ta duniya, ya taɓa yin tafiya ta ruwa? Sai suka ce a'a, san bai taɓa ba, bai taɓa yin tafiya a ruwa ba. Ka yi tunani kuwa ɗan uwana, tun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bai taɓa yin tafiya ta ruwa ba, rayuwarsa ɓangaren Hijaz ne, inda ya motsa ya tafi bayan Hijaz shi ne ƙasar Sham, ƙasar Sham ɗin kuma da ƙasa suke zuwa su dawo, kamar yadda tarihi ya nuna mana. Ya tafiya da baffansa Abu Talib, sannan ya yi tafiyar kasuwanci ta kasuwancin matarsa Nana Khadija, amma bai shiga ruwa ba. Sai ce to, ya yadda la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wannan littafin da aka saukar masa ba shi ne ya kirkire shi ya haɗa shi ba, addinin nasa addini ne na gaskiya, domin duk bayanin da muka karanta na harka na ɓangarorin yanda zai kasance jirgin ruwa yana tafiya da abinda suke taimaka masa da nau'i na iska daban-daban, sai gashi ina bi gashi dukkanin ɓangarorin jiga-jigan tushen wannan ilimin gashi a Qur'ani. Wannan shi ne ya jawo wannan mutumin ya musulunta, in ba nan manta ba mutum ne ɗan Ingila. Wannan ɓangaren ijazin ɓangare ne wanda yake mai faɗi, waɗanda malamai yanzu suna nan suna bayani a ɓangarensa. Wannan manufofi guda takwas su ne manufofin da to a lokaci ya yi su ne manufofin da malam ya kawo mana a cikin wannan littafi nasa mai albarka. To idan muka tsallaka, ana nuna min lokaci ya yi, la'alla ko in tsaya a wannan gabar, amma dai kafin nan bari in cika da wata magana da malam ya ambata, tana da amfani ƙwarai da gaske a dunkule. Shi ne masu tafsirin Qur'ani, ana cewa hanyoyin tafsiri ba hanyoyin da malamai suka saba ambatawa, zan ambata muku ba, wata latifa ce shi malam Ibn Ashur ya ambace ta cikin littafinsa na tafsiri, ya ce hanyoyin tafsirin Qur'ani guda uku ne. Hanya ta farko, akwai hanyar ɓangaren taƙaitawa a kan zahirin wannan lafadin Qur'anin da ma'anarsa ta asali. Akwai waɗanda in ka ɗauki tafsiransu za ka ga cewa suna taƙaitawa ne a kan lafadin da ya zo na aya ta Qur'ani da kuma ma'ana ta asali, wace ya kasance an kawo wannan lafazin a kanta, an gina wannan ɓangaren a kai, sai su yi ƙarin bayani. Kamar irin tafsirin wannan bawan Allah da malaminmu Sheikh Dr. Abubakar Muhammad Sani yake karantawa, zahirin lafazin sannan da ma'ana ta asali da ƙarin bayani akan wannan ma'anar ta asali. To akwai wasu wanda suke tafsirin su irin wannan ɓangarorin ne, wannan nau'i ne na tafsiri mai zaman kansa. Akwai ɓangare na biyu, shi ne tafsiri na ɓangaren nau'i na biyu, shi ne a yi istinbati na wasu ma'anorin ta ɓangaren waɗannan wannan zahirin abinda ayat ta zo da shi. To sai a lura ta ɓangaren dalalatul lafad aw al maqam na wannan ayar, sai a yi istinbadin wasu ma'anonin a ƙarƙashin wannan. Sannan istinbadin da za a yi ba zai fito na fito da wannan lafazin zahirin ayar ba, sannan kuma ba zai fito na fito da manufa daga cikin manufofin saukar da Qur'ani wanda kuka ji bayaninsu ya gabata ba. To akwai masu irin wannan yanayin, wannan yana samuwa ne ta wajen bibiyar tarkibai ɗorawa na ɓangaren abin da ya shafi kalmomi da ake amfani da su a cikin lafuza na Qur'ani, kalmomi na Larabci, da bincike a bangaren ilimai na Larabci kamar irin ilimin balaga, da bangaren abin da ya shafi tawkid, da irin bangaren ilimin nahau, yanda zaka gane fahawul khitab da dalalatul ishara wa ihtimalul majaz, bangaren maganganu na malamai da suka yi irin wannan yanayin suka yi bayani filla-filla. In kana bi bangaren ilimai na luka, to zai taimaka ma irin wannan bangaren. Nau'i na uku shine nau'i na abin da ya shafi tafsirin Qur'ani. In ka yi tafsirin Qur'ani, sannan bayan nan ka fassara ayar, in akwai wani hukunci ka ambata, sannan kuma sai ka faɗaɗa ta ƙarƙashin, in matsala ce sai ka faɗaɗa, sai ka kawo wasu matsalolin ƙarƙashin wannan, sai ka ciro wasu matsalolin sai ka faɗaɗa, kai ta bayaninsu, kai ta bayaninsu, kai ta bayaninsu. Wannan ɓangaren yana ɗamfare ne da yanayin kasancewar ma'anar Qur'ani, abinda Qur'ani ya ƙunsa ma'anarsa, ka ɗauko shi ka haɗa shi da ɓangaren wasu ilimai waɗanda suke da alaƙa da Qur'ani, wanda za su taimaka ma ka fito da wannan ɓangarori. Wannan ɓangare ne wanda yake malamai sun tattauna a kansa da faɗi. Akwai wasu misalai akan wannan ɓangarori guda uku. Idan malam ya dawo, shi kenan zai ci gaba da abin da yake. In malam bai dawo ba, bi iznillahi za mu ɗora mu kawo misalai kamar yanayin gajeren misali. Allah ta'ala da yake ce mana wa ulatil wannan da yake ce mana wannan ayar haihuwa, wanda suke idda mata, wa ulatil ahmal ajalahunna an yada'na hamlahunna. Kaga wannan nassi ne zahiri ma'anarsa cewa duk matan da suka haihu, suna haihuwa, sun gama iddarsu, sun gama iddarsu. In ta kasance iddar ta rasuwa ce, ko kuma a'a iddar ta saki ce, ya sake ta tana da juna biyu, tana haihuwa ta gama idda, ya rasu tana da juna biyu ta da wannan tana haihuwa ta gama idda, to wannan matsala a fili ce. To a ƙarƙashin wannan sai ga wata mace ta zo an mata operation, da aka yi mata operation sai aka fitar da ɗan ta ɓangaren, wani ɓangare da aka tsaga a cikinta aka fitar da ita, jinin biki bai fita ba. Waccan da ta haihu normal haihuwa, jinin biki ya fita, ka gama za ta yi sallah, ba za ta yi azumi ba, sai jinin ya ɗauke ko. To wannan sai aka yi mata operation, sai aka fitar da ɗan, jini bai fita ba. Yaya inda a ce a cikin wannan azumin ne sai ta samu dama take ga za ta iya yin azumi, sannan za ta iya yin sallah, kafin kwana 40 ya zo me zai hana ta ta yi? To sannan kuma inda mijinta ya rasu ko mijinta ya saka, ya sake ta, wannan operation din da aka yi ta gama iddarta? To da Allah dai wasu misalai, sai Allah ya kaimu gobe in malam bai dawo ba, bi iznillah za mu kawo su gwargwado a ƙarƙashin wannan. Ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa albarka a cikin abin da muka ji. Wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum.